نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر ثلاثة ديو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم na da shekara 1437 daidai da 7 ga watan June shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine kasad na 70 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam al-Thani, Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da manhajin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya gudanar da rayuwarsa da ayyukan shi da hulɗar shi da jama'a da yadda yake ainihin yin al'amuran da suka shafi ibadoji da sauran al'amuran rayuwarsa. Ibn al-Qayyim ya kai matuƙa wajen tattara bayanai dangane da waɗannan abubuwa. Babu shakka malamai suna mashi jinjina, musamman saboda lura da cewa ya yi wannan aiki alhalin yana nesa da littattafan shi, yana nesa da kayan aikin shi. Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi. Mun fara karatu a cikin ainihin wato gabar da ke bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da sallolin Idi guda biyu, sallar Idin karamar sallah kuma sallar Idin babbar sallah. Mun kwana akan gabar da malam yake bayani dangane da hadisin sahabi Abu Sa'id al-Khudri wanda ya bada labarin cewa zamanin Marwan dan Hakam yana gwamnatin Madina shine aka canza sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da huduba da ya kamata a yi ta a sallar Idi bayan an gama sallah, da kuma yin hudubar a tsaye a ƙasa ba a kan minbari ba. Muka ji maganganu daga littafin Fathul Bari na Imam al-Hafiz Ibn Hajar da wasu ƙare-ƙaren bayanai da ainihin yayi mana. Za mu tashi a inda malam yake cewa wa zakara Abu Sa'id al-Khudri annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana yakhruju yawm al-eid. Sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ya ambaci cewa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana fita ranar Eid fa yusalli bin nas raka'atayn, sai ya je wa mutane sallah raka'a biyu, thumma yusallimu, sannan ya sallame, fa yaqifu ala rahilatihi, sai ya tsaya akan dabbarsa ko abun hawarsa, mustaqbilan nas, yana mai fuskantar mutane, wa hum sufufun julus, mutanen suna cikin sahu a zazzaune, fa yaqulu, sai ya ce da su tasaddaqu, ya ku bayin Allah ku yi sadaka, fa aktharu man yatasaddaqu an-nisa'u, sai zama waɗanda suka fi kowa bayar da sadaka su ne mata, bil qurti wal khatami washai, suna sadakan ɗan kunnayensu da zabbansu da sauran abubuwa ire-iren waɗannan kayan karas. Fa in kanat lahu haja yuridu an yab'atha ba'athan yadhkuruhu lahu, in ya zama Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a daidai wannan lokaci da aka yi sallah yana da buƙatar aikawa da wasu ƴan saƙo zuwa wani gari, sai ya bayyana musu saƙon da kuma mutanen da ya zaɓa don su kai saƙon. Wa illa, in babu irin wannan buƙatar, in sarafa, sai ya juya ya koma gida. To wannan gabar za mu dawo baya mu tattauna ta, musamman dangane da inda yake fa yaqifu ala rahilatihi. A daidai ƙarshen wannan gabar za ku ga wanda suke da nuska irin wannan ta Shu'aibul Arnaut a ƙasa, sai suka ce isnaduhu sahihun, isnadin wannan ingantacce ne. Wa sayadhkurul musannifu rijal as-sanadi ba'da qalil, malamin zai ambaci mazajen wannan isnadi bayan lokaci kankani. To wannan magana tana daga cikin kwaba da ta faru gare su, Allah ya yafi musu. Za mu zo mu ji bayani game da ita daga Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin Silsilatul Ahadisi As-Sahiha wa Shay'in min Fiqhiha wa Fawa'idiha. Allah ya gafarta mishi. A takeice mallam ya ci gaba da cewa wa qad kana yaqauli, da na kasance ina tunanin, inji Ibnu al-Qayyim, anna hadha wahamun, cewa wannan magana da aka ce wai annabi yana tsayawa akan abun hawansa yayi hudu ba, na kasance ina tunanin cewa wannan ban kaura ce, inji Ibnu al-Qayyim. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inma kana yakhruju ila al-eid mashiyan, dan ko ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana fita zuwa wurin idin ne da kafa, wal anazatu baina yadayhi, wannan sanda ko ainihin mashi tana gaba gare shi. Wa inna ma khataba ala rahilatihi yawman nahri biminan, abinda ya tabbata kadai shine dangane da yin huduba akan abun hawansa shine ranan babbar sallah a Mina, yana halin ma'aikaci na aikin haji kenan. Ila an ra'aytu Baqiy ibn Makhlad, da ina tunanin cewa wahami ne wani mai riwaya yace rahilati, kuma na fahimta wannan jama'a yace to daga baya sai naga babban malami Baqiy ibn Makhlad al-Hafiz, wani babban malami ne mutumin kasar Andalus wanda yazo kasar gabashin duniya yayi karatu a wurin su al-Imam Ahmad ibn Hanbal da makamantan su, yana da tarihi sosai game da irin wahalar da ya sha ta karatu a kasar Andalus. Babu malamin da ya kai musu hadifai isnadoji da yawa kamar shi daga gabashin duniya a zamanin shi. Lokacin da ya taho ya tara an baiwa Imam Ahmad doka akan karya karantar da kowa, lokacin da ake rigingimuna khalqul qur'ani sun kai matukar, Imam Ahmad an sa mishi sanction baya karantar da kowa. Yayi ta tambaya masallaci masallaci ina ne mallam Imam Ahmad yake a cikin bagarara, babu, har dai aka nuna mishi gidan shi yaje ya ce to nazo koyon karatu ne algawta mallam daga gari kaza daga Andalus, gashi yanzu an ce baka karantawa, yanzu niya zan yi kuma dan kai na baro kasan mu. Sai suka shirya da Imam Ahmad cewa to kullun ka dinga zuwa gidana kamar almajiri ka zo bara, idan ka zo bara in ka shigo sai na baka hadisi daya biyu kar ka dade har wani dan sa ido ya fara tunanin me kake a cikin gidan. Haka yayi wajen wata 6 yana daukar irin wadannan hadisan, kullun zai zo kamar almajiri ya bara, sai ya shiga sai ya koyi hadisi daya biyu sai ya wuce, har sai ranar da aka ba Imam Ahmad dama aka ce to Imam Ahmad fa yau yana da damar ya karanta domin wancan sarkin ya mutu, shi kuma mutumin ya kama hotel ne a hotel yake kwana. Imam Ahmad ya fara karantawa a masallaci sai ya ga baya ganin wannan dalibin wata rana, sai ya tambaya ina wani, aka ce ai ba a ganshi ba. Imam Ahmad ya tashi da kanshi ya tafi har wannan hanut din kaman ka ce guest house ko hotel, ya je ya duba shi sai ya tare da shi ashe ba shi da lafiya ne. Da mutane sun dauka wani wulakantacce ne ba wanda yake girmama shi, amma daga ran da Imam Ahmad ya zo ya gaishe shi a hotel din shi to sai ya zama har ma'aikatan hotel din sun canza mu'amala da suke da shi, sai gane lalle wannan babban mutum ne. Imam Ahmad bin Hanbal ya zo ya gaishe shi, ran da Imam Ahmad ya gamu da shi a cikin masallaci ya daga shi ya ce jama'a idan kuna neman ɗaliban ilimi na gaskiya to wannan shine ɗaliban ilimi na gaskiya, Baqiy ibn Makhlad kenan al-Hafiz, Allah ya gafarta mishi. Tarihin shi na a cikin tafin Siru Alamin Nubala, da kuma akwai littafi na ainihin Abu Gudda wanda ya tattara akan bayani akan wahalhalun da malamai suka sha wajen neman ilimi. To Ibnu al-Qayyim yake cewa da yana tunanin wannan magana akwai kuskure a cikinta, amma wata rana daga baya sai ya canza zance. Me yasa ya canza zance? Shi bayan da ya ga malam Baqiy ibn Makhlad kad zakara hadha al-haditha fi musnadihi, Baqiy ibn Makhlad ya ambaci wannan hadisi a cikin musnadinsa, an Abi Bakr ibn Abi Shayba, daga babban malami Abu Bakr ibn Abi Shayba, qala haddathana Abdullah ibn Numair, haddathana Dawud ibn Qais, haddathana Iyad ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, an Abi Sa'id al-Khudri qala, Abu Sa'id yace kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama yakhruju yawm al-Eid min yawm al-Fitr, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita ranan sallar idi dan yin sallar idin fa yusalli bin nasi in ya fita ranan karamar sallah sai mutane sallah tayinikar raka'ataini irin dai raka'o'in nan da aka saba guda biyu thumma yusallimu sannan ya sallame sallan fa yastaqbilu nasa sai fuskanci mutane fa yaqulu sai yace tasaddaqu ya jama'a ku sadaka wa kana aktharu man yatasaddaqu an-nisa'u wa dhakara al-haditha yace mafi yawan wanda suke sadakan sune mata ya ambaci hadisi har zuwa karshe thumma qala sannan baqi ya kara cewa haddathana abubakar ibn khallad qala haddathana abu amir haddathana daudu an iyad an abi sa'id abu sa'id yace kana an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama manzon Allah ya kasance ya khruju fi yawm al-fitr yana fita ranan karamar sallah fa yusalli bin nas yau mutane sallah fa yabda'u bi raka'ataini sai ya fara da raka'a biyu thumma yastaqbiluhum wa hum julusun sannan sai ya ainihin wato ga fuskanci mutane yana suna zaune fa yaqulu yace da su tasaddaqu ya jama'a ku sadaka fa zakara mithlahu ya ambaci irin wannan hadisin sai malam yace wa hadha isnad ibn majah wannan isnadi ne na malam ibn majah illa annahu rawahu an abi quraib amma shi ibn majah ya ruwaito shi ne daga abu quraib an abi usama an dauda daga ainihin daud din can wanda yake cikin wancan isnadin wato daud dan qais wal allahu ibn qayyim yace ina tsammanin watakila thumma yaqumu ala rijlaihi ya kamata ne ya zama thumma yaqumu sa'annan sai ya miƙe ala rijlaihi akan kafarsa kama qala jabir kamar yanda jabir ya fara cikin riwayarsa qama mutawakkian ala bilal ya miƙe a tsaye akan kafar bilal fatasahhafa ala alkatib sai wannan lafazin na rijlaihi sai ta rikirkice ma mai rubutun wanda yake kwafewa sai ya rubuta shi da rahilatihi wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai jama'a mun fahimci yadda wato ibnu al-qayyim ya samu kanshi ne a cikin irtibaki yayi rawar kafa saboda ya kasa tantance menene gaskiya farko dai ya san duka hadisai sun zo da bayani akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita sallar idi ne a kafa sai ga wasu riwayoyi kuma da ya fara gari farko da suka ce yana tsayuwa akan dabba yayi hudu ba sai ya ce waɗannan riwayoyin farko kawai da ya gansu sai ya dauka ba su inganta ba akwai wahami a ciki to amma sai ya sake ganin wasu isnadoji guda biyu ingantattu daga littafin Baqi dan Makhlad waɗanda kuma suka zo da irin wannan riwaya to isnadi ingantacce mun karanta anan a cikin sirrul sahiha bai yiwa kawai dan ya saba wa abin da ka sani da farko kawai ka ce bari ka ce akwai matsala a ciki akwai shizuzi ko ka tunkude shi to irin wannan tunanin ne ya hana ibnu al-qayyim ya tunkude magana amma duk da haka sai ya ce ni dai ina tsammanin akwai tashifi akwai rikicewa kalma in ka kalli kalma rijlaihi da rahilatihi sun yi kama da juna a irin lokutan da ake rubutu irin na da babu dugu ba wasali akwai sauƙin mutum ya karanta rijlaihi da rahilatihi ko aka san haka shine yace har yanzu dai ina tsammanin akwai tashifi a wajen nan wallahu ta'ala a'lam Allah dai ya fi sanin daidai to zamu zo mu ji ainihin maganar yaya take daidai wa daida lalle da gaske tashifin ne zamu zo mu ji insha Allah zamu ji kuma tun daga can baya duk zamu ji raddi da bayanai akan waɗannan maganganu bari mu kai ƙarshen gabar tukunna sai ce fa in qila idan aka ce kad akhraja fi sahihaini Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar a cikin Bukhari da Muslim an ibn Abbas qala ibn Abbas yace shahidtu salatul fitri ma'a nabiyillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum fa kulluhum yusalliha qabla al-khutbah na halicci sallar idi tare da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usmana Allah ya kara musu yarda gaba ɗayan su cewa dukkanin su suna yin sallar idi kafin hudu ba sannan sai su hudu ba qala yace fanazala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya sauka ka anni anzuru ilaihi hina yujallisu ar-rijala biyadi kamar yanzu dinnan ina kallon manzon Allah sanda yake yi wa mutane alama da hannu cewa ku zauna ku zauna ku zauna summa aqbala sannan ya fuskance su ya shukkuhum ya tsaga tsakanin sahun ya tafi har zuwa bayan sahun hatta jaa ila an-nisa'i har yaje inda mata suke zaune inda aka kebance wa mata wa ma'ahu bilalun ya tare da bilal ibn rabah Allah ya kara masa yadda fa qala siman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala alla yushrikna billahi shay'an ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mata suka zo gare ka suna so su maka mubaya'a akan ba za su shirka da Allah gaba da komai ba fatalal ayata hatta faraga minha annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya har ya kai karkenta alhadisa ay iqra'il hadisa ila akhiri karanta wannan hadisi ya zuwa karshen sa a cikin littafin Imam al-Bukhari da littafin ainihin al-Imam Muslim da Abu Dawud da al-Imam an-Nasa'i da Ibn Majah dukkanin su sun fitar da shi daga sahabi Ibn Abbas Allah ya kara mashi yadda shi da mahaifinsa Bukhari ya fitar da shi a inda yayi babi akan cewa babu mau'izatul imami an-nisa'a yawm al-eid babun da ke bayani akan sunna ce liman yau mata wa'azi na musamman ranar sallar idi kamar yadda muka tattauna a karatun da ya gabaci wannan ina fata mun gane wannan malam yace wa fi sahihaini aidan an jabirin anna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin bukhari da muslim daga jabiru Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qama ya miƙe fa bada abid salati ya fara sallah thumma khataba an-nas ba'du daga bayan mutane hudu ba falamma faraga nabiyullahi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato gama sallarsa nazala sai ya sauka fa'atan nisaa fadhakkarahunna fadhakkarahunna yaje mata wa'azi al-haditha karanta shi zuwa karshe shi ma al-bukhari ya fitar da shi da muslim da abu dauda wato yana kawo mana ragowa abubuwa masu inganci da suka ruda shi ne kaga can ya zo da lafazin fa nazala nabiyullahi nan ma wa nazala to aka ce sauka kenan daga kan wani abu yake ko dai munbari din ko abun hawansa wadannan suka kara ruda ibnu al-qayyim game da tabbatar da tashifin dake cikin wancan sai yace wa huwa yadillu ala annahu kana yakhutubu ala minbari wannan yana nuna kenan manzon Allah yana yin huduba ne akan minbari aw ala rahilatihi ko akan abun hawarsa wala allahu kana qad buniya lahu minbarun min labanin aw tinin aw nahwi hala ya kasance an riga an gina mishi minbari na ainihin tubali ko kwabar kasa ko wani abu makamancin haka kila yace an kuma ce la rayba fi sihhati hadhain alhadithain wannan hadisai guda biyu na ibnu abbas da jabir wanda ke cikin bukhari da muslim babu kokonto ko kadan akan ingancin su wala rayba anna al-minbar lam yakun yukhraju min al-masjid sannan kuma babu kokonto akan cewa minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke masallacin sa a madina ba a kasance ana fita da shi akai shi filin idin ba wa awwalu man akhrajahu marwan ibn al-hakam farkon wanda ya fitar da minbarin nan shine marwan dan hakam fa unkira alaihi kuma mun ji malamai su ainihin Abu Sa'id sun mushi inkari sun kyamaci aikin da yayi wa amma minbarul laban wattini amma shi kuwa minbari na ainihin tubali ko na ƙasa fa awwalu man banahu kasir ibn salt kasir dan salt gwamnan Madina shine farkon wanda ya ainihin gina shi fi imarati marwana ala almadinati ya gina shi a zamanin marwanu ne gwamnan Madina sai ce kama fi sahihaini kamar yanda hakan ma ya zo a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud ma dukkanin sirwaito daga sahabi ainihin Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda muka ji riwaya daya daga cikin riwayoyin a karatun baya fala'allahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace to hala dai ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaqumu fil musalla ala makanin murtafi wataƙila yana tsayawa ne a filin sallar idin akan wani waje mai dan tudu au dukanun ko a cikin wata rumfa wahiyar lati tusamma misbaba ita ake cewa misbaba shine abinda Bature ke cewa balcony wato ai wata rumfa ko gaban gida asali lafazin misbaba shine rumfar makeri rumfa wadda ake yin ziga zigi da kira a cikin ta to bisa al'ada sukan dan yi mata tudu haka ya dan fina sauran wuraren da ke kewaye da ita to yace hala an yi wa manzon Allah wani dan tudu ne sai kuma aka yi ɗan rumfa to in ya gama hudu ba a wajen idan ya zo saukowa sai mai bada labari yace thumma nazala ko fa nazala sai ya sauko daga wannan rumfa yana so ne kokarin hada waɗannan hadisai tunda gaskiyar su bata bayyana gare shi ba thumma yanhadiru minhu ila an-nisa'i yace daga nan sai ya sauko daga wannan ɗan rumfa zuwa ga mata fa yake fa alaihinna فيخطبهن ويفيئذهن ويذكرهن والله اعلم سي تسيا gaba gare su sai musu huduba ya musu wa'azi ya tunatar da su yace wallahu a'lam Allah da yafi sanin daidai jama'a kun ji ibnu qayyim gaba daya ya rikirkice a wannan waje Allah ya gafarta mishi ya rasa daidai da wadannan hadisai to haka Allah yake al'amarin shi wani abu na iya koyuwa ga wani malami sai kuma ya bayyana ga wani wannan bai nuna karancin ilimin shi jama'a ko rashin cancantar shi Ibnu Qayyim da littafin shi dinnan babban ainihin wato littafi ne shi kuma babban malami ne wannan littafi na Zadul Ma'ad na da gaskiya da tafai mafiya inganci in ma ba a ce alal itlaq shine mafi inganci game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tattara bayanai waɗanda suka tattaro komai ala suratin shamila wato the comprehensiveness tattara dukkanin bayanai da suka shafi rayuwa da tarihi da manhaji da karantawa da ibadoji da yadda yake hulɗa da mutane da yadda ya karantar da al'umma dangane da ainihin rayuwa da tafarkin addini ba da wuya ka samu littafin da ya kashi tattara bayanai akan haka amma kuma Allah bai yadda wani littafi ya zama ya cika cif babu gidi ba sai littafin sa kamar yadda al-Imam Shafi yake cewa aballahu an yatimma illa kitabu littafi inda ba al-Qur'ani bane ko yaya ne sai an samu wani abu wanda yake gibi ko na kasa ko dan adanci ya bayyana gare shi to gashi daga cikin littafin silsilatul ahadith as-sahiha li Sheikh Muhammad Nasir bin al-Albani rahimahullah a cikin lamba hadisi na 2968 الامام الالباني محمد ناصر الدين يكاو حديث كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر فيبدا بالصلاه منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسانتي يكن فتا رانن قرما ده بابن صلاه سي يفار صلاه فاذا صلى صلاته وسلم قام قائما على رجليه idan ya gama sallar shi sai ya miƙe tsaye akan kafafunsa fa aqbala ala an-nasi biwajhihi sai ya fuskanci mutane da fuskar sa wa hum julusun alalan su suna zaune fi musallahu a wurin zaman a wurin da yayi sallah fa idza kana lahu haja yab'athu biba'thi dhikrihi biba'thin zakarahu lin-nas in yana da wata bukata ta aikawa da ƴan sako sai ya ambaci hakan ga mutane او كانت له حاجه بغير ذلك امرهم بها ko kuma ya zama yana da wata bukata wanda ba wannan ba sai umarci mutane da ita wa kana yaqulu yakance da su tasaddaqu 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 ya jama'a ku yi sadaka ya ku musulmi ku yi sadaka ya ku taron waɗannan mutane da ke wannan filin idi ku yi sadaka wa kana aktharu man yatasaddaqu an-nisa'u mafi yawan masu biyema wannan magana tashi su bi umarnin sa sune mata suna yin sadaka sosai thumma yansarifu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya ya kama hanyar gida sai malal albani yace a cikin littafin shi na silsilar sahiha dinnan cikin mujalladi na 6 kenan shafi na 1139 yace akhrajahu muslim muslim yaftada wannan hadisi wa siyaqu lahu da nasa'i a cikin as-sughra da al-kubra har ila yau az-ziyartu falisa din can da aka saka cikin gaba tashi ce shine bi waji yake nan haka nan ibnu hibbana da al-imamu al-baihaqi sun fitar da wannan riwaya kuma suke da ƙari na farko na qa'iman haka Abdurrazzaq As-San'ani a cikin al-musannaf dinsa da al-Imam Ahmad wanda ya rawaito shi daga al-Imam ainihin Abdurrazzaq As-San'ani da Ibn Abi Shayba a cikin musannaf dinsa da Ahmad da Abu Ya'la a cikin musnad dinsa min turqin ta hanyoyi daban-daban an Dawud ibn Qais hanyoyin gaba ɗayan su suna tukewa ga Dawud dan Qais shi kuma daga Iyad dan Abdullah ibn Sa'd an Abi Sa'id al-Khudri marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tabahu Zaid ibn Aslam an Iyad Zaid dan Aslam ya raka Iyad akan wannan riwaya daga ya raka ainihin Dawud dan Qais akan wannan riwaya daga Iyad dan Abdullah bihi shi ma yace irin wannan isnadin ma abada al-ikhtisar tare da wasu takaitawa akhrajahu al-Bukhari wal Baihaqi wannan riwaya ta ainihin wato Zaid dan Aslam Bukhari ya fitar da ita da kuma al-Imam al-Baihaqi wa qad suqtu lafzahu fil irwa ni Muhammad Nasir bin al-Albani na qararo wannan lafazi a cikin Irwa'ul Galili fi takhrij ahadith Manar as-Sabil wal hadith tatmatun min al-wajhayn taraha huna hunaka taraha hunaka hadha yace hadithin na da wasu ƙari da zaka gansu a can a cikin littafin Irwa'ul Galil wa alam yace ka sani ya kai mai karatu anna ziyadata ala rijlaihi qalan da yazo na cewa ala rijlaihi ma sihhati sanadaha inda ibn majah tare da cewa isnadin ta ya inganta a gun ibn majah min riwayati an abi usama an daud ibn qais wasmuhu hammad ibn usama wa huwa thiqatun sabtun wanda sunan shi hammad dan usama shi wancan abu usama din kuma amintacce ne wasarraha bit tahdifi kuma yace haddathana fa inna siyaqal hadisi yu'akkiduha jeran giyar hadisin tana ƙara ma riwaya ƙarfi wa yadullu alaiha kuma yana nuna cewa lalle haka riwayar take cewa birjilai ala rijlaihi amin kama huwa zahirun zuhuran jaliyan kama yadda abun yake a bayyana bayyana karara wa ma zalika yace baya ga haka kuma faqad tubi'a abu usama ta alaiha arqu abu usama akan wannan riwaya faqala al imam ahmad haddathana waqi'un haddathana daud ibn qais bihi mukhtasaran jiddan ya kawo shi da isnadi irin wancan da kuma lafazi wanda yake takaitacce kwarai da lafazin khataba qa'iman ala rijlaihi wa bi hadha al isnadi wal ikhtisari akhrajahu ibn abi shayba irin wannan isnadin kuma mai takaitawa haka ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin musannaf lakin bi lafzi sai dai lafazin shi shine khataba yawm eidin ala rahilatihi yayi hudu ba ranar sallah akan abun hawarsa kaza wa qa'afihi haka yazo a cikin littafin ibn abi shayba al musannaf da lafazin rahilatihi wa tarjamalahu bi qawlihi sai ibn abi shayba ya sanya babin da ya kawo wannan hadisin yace al khutbatu yawm al eidi ala al ba'iri hudu ba ranar sallah akan raqumi ya canza lafazin rahila din zuwa raqumi walastu adri wallahi albani yace na rantsa da Allah ni dai ban san yadda akai kaifa waqa lahu hadha ya aka ya samu wannan takaburza daga rijlaihi ya ruwaito da rahilatihi da yazo sai mata babu yace alal ba'ir akan abun hawa alhalin mun ji kuma babu wani nassi da ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sallar idi akan abun hawa ballantana har hudu ba ta kama akan abun hawa shi albani yake tasa'ul yana cewa ya rantsa da Allah bai san yadda aka yi haka ya faru ba walakin ni a'lamu anna misla hadha at-tahrifi aw at-tashif waqa'a fihi kathirun min al-huffaz sai dai na san cewa irin wannan tataburza na tashifi da irin wannan tataburza na taharifi canza kalma to an samu malamai da dama sun fada cikin shi wa fi zalika allafa abu ahmad al-askari kitabahu al-qayyim a karkashin haka ne aka samu malam al-askari wani babban malami da ya rayu a karni na 3 zuwa na 4 abu ahmad al-askari wanda kanin uwar abu hilal ne akwai abu hilal al-askari shahararren malami mai littafin kitabus sana'ati yana da littafi a cikin balaga kitabu sana'ataini shahararren malami ne to wannan abu ainihin wato ahmad kanin uwar wancan ne kuma malamin shi ne ya da littafi mai suna tashifatul muhaddisina littafi ne juz'i haka guda ɗaya muna nan da shi a nan sama wanda yake magana akan tashifat kurakuran da suka samu malaman hadisi wajen faɗan sunaye da garuruwa da kalmomi da makamantansu kwatankwace shi kwatankwacin littafin al-Imam al-Hariri Durratul Ghawas fi Awhamil Khawas kurakuran mutane na musamman shi yana kawo kurakurai ne na malaman hadisi malaman fiqhu mawaka sarakuna malaman qira'at ko waɗannan nau'in na mutane kurakuran da suka faru da su shi kuma wannan ya kebance tashifatul muhaddisina kamar yanda al-Imam malam Khairuddin Az-Zarqali ya ambata a cikin tarihin wannan malamin a cikin littafin al-A'lam yace yana tsammanin littafin wato shi wannan malami Abu Ahmad al-Askari ya tsakuro shi ne daga wani littafi nashi babba da aka taba bugawa mai suna At-Tashifat wal Awham wanda shi ma a wancan littafin babba din yayi kwatankwacin irin abinda al-Imam al-Hariri mai littafin Mulhatul I'rabi yayi ya kawo kurakuran mutane na dawa'if na ilmomi kala daban-daban sai kuma ya rairaye shi a wani waje daban yasa mai suna Tashifatul Muhaddisina za ga kurakurai masu ban takeici da masu ban mamaki da masu ban dariya akwai wani misali da ya kawo na wani malami da yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi an jibrila alaihi salam anillahi ta'ala sai yace kuma ar-rajulin anillahi ar-rajulin daga Allah daga wani mutum sai dalibai suka ce algata malam Allah na da wani malami ne dake bashi riwaya da aka duba sai aka ga ashe anillahi azza wa jalla azza wa jalla ce ya lalata ta kuma ar-rajulin kuma ku duba irin wannan kwaba to zaka ta jin mutane suna irin samun kansa cikin irin wannan kwaba sosai wajen karantawa wani abin yakan faru ne daga ko dai karancin dika ko wahami na dan adam kawai ga magari ko wani kuskure ne dake faruwa ko wani zato da mutum da ya samu kanshi a ciki to yace idan ka karanta littafin Tashifatul Muhaddisina zaka ga kurakurai da dama da malamai suka yi ina tsammanin irin shi ne wannan faraji'u yace kuma ka karanta wannan littafi ita ta yaqana annahu dan ka tabbatar da cewa yadda abun yake ma yaslamu ahadun min zallati babu wani dan adam da yake kubuta daga wani zaniya wala khata'in ko kuma wani kuskure illa man asama Allah sai in Allah ne ya kiyaye kuma na sai in dai annabi ne kai amma in dai ba annabin Allah bane kai a matsayin ka na dan adam duk ilimin ka ba za ka taba kubuta daga wani kuskure ba wanda wani na bayan ka zai iya ganowa ko na kasa da kai malam ya ci gaba da cewa kama qala al-askari fi khutbati kitabihi kama yadda askari din ya ambata a cikin ainihin hudubar littafin nasa wa min al-gara'ibi anna hadha at-tashifa tasarraba ila masadir hadithiyya ukhra tali al-musannaf fi at-tabaqati bi darajatin aw akthar daga cikin abin da zai baka mamaki shine wannan kuskure ya sada da ya shiga cikin sauran littafai waɗanda suke kasa da littafin musannaf ibn abi shayba a matsayin daraja daya ko daraja biyu mislu musnad abi ala kamar musnad na al-imam al-hafiz abu ya'la shi ma ya samu sadadawa cikin sa wa sahih ibn khuzaima da littafin ibn khuzaima da littafin ibn hibbana kaza fi mawarid az-zam'an haka yazo a cikin littafin mawarid az-zam'an wa ahkam al-aidain lil faryabi da littafin ahkam al-aidain na faryabi mai riwaya littafin sahih al-bukhari din nan da kuma majma'u az-zawaid wa manba'u al-fawaid bi riwayati abi ya'la ولم يتنبه لهذا المؤلقون على بعض هذه المصادر yace malaman da suka dinga ta'aliki akan wasu daga cikin littafan nan ba su fada ku zuwa ga wannan su yake ishara su ne waɗannan su Sha'ibul Arnaut dan sa da ta'aliki da suka yi ma Majma'uz Zawaid da wanda suka yi ma ainihin Sahih Ibn Hibban da makamantansu a cikin ire-iren bugun da suke yi a wannan madaba'a mai suna mu'assasatur risala yace sam ba su fada ku ba مثل المؤلق alal ihsan tabail muassasa muassasa risala kenan wal muallik ala musnad abi ala ma annahuma azayahu li sahih ibn khuzaima din da yake sun danganta shi su masu talikin izuwa ga littafin ibn khuzaima bil raqamil mazkuri da lambar da muka ambata anan wa fihi a cikin wurin ma yunabbihu al mutayakkin ala annahu khata'u min an nasikh in ka koma littafin ibn khuzaima idan dai kai fadakakke ne akan abin da kake yi ba da wauta kake yi ko kuma da shirme ba zaka fadaku zaka fara tunanin lalle akwai kuskure wajen kafa hadisin wa annal lafza indahu waqa ala sawab zaka fadaku akan cewa asalin lafazin yadda ibn khuzaima ya rubuta shi to akan daidai yake me daidai din rijlai li'annahu tarjama lahu bima yadullu alayhi bi khilafi ma taqaddama an ibn abi shayba dan shi ibn khuzaima yayi hadisin babin da ke nuna cewa yana da hadisin ne akan daidai ba irin na ibn abi shayba ba kaga ibn abi shayba tunda yace babul khutbati alal ba'iri to kuskuren shi ya bayyana cewa ya rawaito hadisin da kuskure amma ibn khuzaima fa anashi babin sai yace babul khutbati qa'iman alal ard babin da ke bayani akan khutba a tsaye akan ƙasa idza lam yakun bil musalla minbaru in babu minbari kaga wannan karar na nuna cewa ibn khuzaima ya kafa hujja da hadisin ne tare da lafazin da ke nuna cewa annabi na tsaye ne akan kafarsa amma wasu masu kofewa garin a kofe a juya a kofe a juya sai koma a wajen wani da ainihin rahilati sai zama da babu da hadisin sai sha bamban da juna babun na cewa hudu ba a ƙasa lafazin hadisin kuma na nuna hudu ba akan abun hawa shi kaga wanda yake da fadakuwa wanda yake mutayakkin mai hangen nesa idan ya karanta babun ya karanta hadisin kuma dama yana da wasu hadisai a gefe wadanda suke nuna mishi cewa a kafa ake tsayuwa ai huduba to zai fara tunanin akwai kuskure a wannan kamar ibnul qayyim da ya samu wannan da ya tabbata akan gaskiyar da bai samu bane ya samu wannan rawa kafa su ba masu wannan talikin da albani ke ishara gare su ba su fada ku zuwa ga haka yace thumma qala aqbal hadisi sannan ibnu khuzaima a ƙarshen hadisin sai yace hadhihi lafza ya'ni rijlaihi wala budda tahtamilu ma'anayni yace wannan lafazi na rijlaihi babu shakka tana daukan daya ne daga cikin ma'anoni guda biyu ahaduhuma ma'ana ta farko annahu khataba qa'iman la jalisan na farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba a tsaye ne ba a zauna ba wasani nabiyu annahu khataba ala al-ardi yayi hutuba ne akan ƙasa bayan lafazin babu kaga kuma ƙarin bayanin da ibnu khuzaima yayi ya ƙara fito da magana da albani ke ainihin ishara akan ta afili wa aqulu ni albani sai nake cewa bal huwa yahtamilu huma ma'an hadisin na daukan ma'anonin guda biyu ne ba wai ɗaya daga cikin ma'anonin ba cewa yayi ne a tsaye kuma akan ƙafarsa kama yadillu alayhi siyaqul hadisi kama yadda siyaqin hadisin ke runawa walidhalika qala al-hafiz fi sharhi qawli abi sa'id fi siyaqil bukhari al-mushari ilayhi alifan dan haka al-imam al-hafiz ibn hajr da yake sharhin wannan hadisi a cikin siyaqin da bukhari ya kawo kamar yadda aka ishara a baya sai yace thumma yansarifu fa yaqum muqabilan nasi sai ibn hajr yace fi riwayat ibn shibbana min tariqi daud ibn qais an iyad fayansarifu ila an-nas qa'iman fi musallahu sai ya juya ya kalli mutane yana tsaye a wurin da ya salla wal ibn khuzaima tafsir riwayatin mukhtasara khataba yawm al-eid yawm eid ala rijlihi wa hadha mushirun bi annahu lam yakun bil musalla fi zamanihi sallallahu alayhi wasallama min baro sai ainihi ibn hajr yace wannan yana nuna cewa a zamanin annabi sallallahu alayhi wasallama babu minbari a ainihin filin eid to kaji bayan da ya gama waɗannan bayanai sai malam albani sai yace tambihun ala awhamin ga fadakarwa akan wasu bankaura da wasu malamai suka yi awwalan fadakarwa ta farko saqa ibn al-qayyim rahimahullahu fi hadiyhi sallallahu alaihi wa sallam fil eidain min kitabihi al-qayyim zadil ma'adi hadith at-tarjuma bi tamamihi ibn al-qayyim a cikin littafin shi mai daraja shine wannan zadul ma'adi a cikin hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil idaini, a cikin wannan littafi mai kima Ibn al-Qayyim ya kawo hadisin nan dake cikin wannan babi da cikakken lafazin sa, lakin bil lafazi fa yaqifu ala rahilati, sai kawo shi da lafazin cewa yana tsayawa akan abun hawarsa. Walam ya'zuhu ya'zuhu li'adi, Ibn al-Qayyim bai danganta wannan riwaya ga kowa ba, wa ma'a zalika, amma duk da haka za'amal mu'alliqani alayhi, masu ta'aliki akan littafin su biyu Shu'aibu kenan da ainihin wato wannan Abdul Qadir al-Arnautani, sai suka ce isnaduhu sahihun. Albani yace sirri ya cewa wai isnadin sahihi ne, ita ce waccan magana da nayi muku ishara ga waɗanda ba irin nuska suke da ita ba. Sai malam Albani yace wa sayadkuru al-musannifu rijal as-sanadi, wai sun ce isnaduhu sahihun, wa sayadkuru al-musannifu rijal as-sanadi ba'da qalilin, wai Ibn al-Qayyim zai ambaci mazajen isnadin bayan kankanin lokaci. Kaza qala, Albani yace haka suka faɗi wannan magana, wa laysa fihi dhikrun lil-lafdir rahila, a cikin inda suke isharan babu ambatan lafazin ar-rahila dinnan kama sayati kamar yadda zai zo. Wa ana ara, yace ni ko ina ganin wallahu a'lam, amma Allah ya fi sanin daidai, anna siyaq alladhi fi zadi huwa ibn majah, siyaqin dake cikin zadul ma'ad na ibn majah ne, la yakhtalifu anhu illa fi ahrufin yasira, bai saba da na ibn majah da na cikin zadul ma'ad ba sai a cikin ƴan kalmomi kadan, li anna lafzahu fi nuskhati al-matbu'ati, domin lafazin ibn majah a wanda aka buga littafin ibn majah huwa bil lafzil mazkuri, ya zo da irin lafazin nan da malam ibn al-Qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad, illa ar-rahila, in banda ainihin kalma ar-rahila, fa huwa fiha, a cikin ibn majah da aka buga ya zo ne da rijlai kafafu din shi ma, fa zahiru, dan haka abinda ke bayyana anna nuskata ibn majah inda ibn al-Qayyim waqa fiha bi lafzi rahilati, kenan hala kofin da Ibn al-Qayyim ya haddace Ibn Majah daga gare shi, wanda daga zakirar sa ya kofo, to ya zo ne da rahilatihi kenan. Wa kadhalika aqaba alayhi Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bi qawli, dan haka kuma sai Ibn al-Qayyim ya biyo da zancen da muka karanta, yace wa qad kana ya qauli anna hadha waham, ina tunanin wannan kuskure ne, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam انما كان يخرج الى العيد ماشيا والعنبه بين يديه وانما خطب على راحلته يوم النهر بمنى كما يدي مو قرانتا اي من جو wannan karatun ko ila an ra'aytu baqiy ibn makhlad al-hafid qad dhakara hadha al-haditha fi musnadihi an abi bakr ibn abi shayba haddathana abdullah ibn numair qala haddathana daud ibn qais qultu ni albani nace fa saqa al-haditha bi tamamihi sai ibn al-qayyim ya kawo hadisin cikakke kamar yadda muka karanta. Jama'a ina fata muna biye da wannan ainihin takiki da malam Albani yake mana, sai ya ce wa laqad ab'ada an-nujaa, malam Ibn al-Qayyim ya buga bankawar a wajen nan, Allah ya gafarta musu gaba daya, maka cewa na ab'ada an-nujaa shine ya kama daji ya saki hanya. Ina fata mun gane wannan. Sai ya ce fal hadithu inda ibn abi shayba, ai hadisin yana nan a wajen ibn abi shayba fil musannaf, a cikin al-musannaf kama ta kaddama takhriju kamar takhrijin ya gabata, wa huwa min riwayati baqiy ibn makhlad anhu thumma saqa min riwayati abi bakr ibn khallad, kawo hadisin da albani yayi amin da ibn qayyim anan yace daga musnad na baqiy dan makhlad ya kawo shi da isnadi tiryan tiryan shine bankaura, kamata ya kawo shi daga musannaf na ibn abi shayba, domin kuma a cikin musannaf din hadisin yadda yake haka a wurin baqiy dan makhlad haka yake a cikin littafin musannaf na ibn abi shayba, ma'ana kamar a ce ne ga hadisi a bukhari kuma ga wannan dai hadisin malam ainihin wato tirmizi ya ruwaito shi da isnadin bukhari daga bukhari, ko kuma ga hadisi a cikin littafin sunan an-nasa'i, sannan kuma sai a samu ainihin ibnu sunni ya ruwaito shi da isnadin nasa'i daga nasa'i a cikin amalu yawmul layla, to ka zo kawo hadisin abun da yake daidai a ilmance sai ka fadi na sama ka nemi ulwi ka ambaci Bukhari ko ka ambaci Nasa'i amma ba za ka ce daga Tirmidhi ko kuma daga Ibn Sunni ba wannan sauka kasan to agun malamai kwa kyarace ita ce abun da Ibn al-Qayyim yayi anan ga hadisi agun malamin shine Ibn Abi Shayba wanda ke sama da daliban nashi Baqi' dan Makhlad amma kuma sai ya kawo shi daga Baqi' dan Makhlad da isnadin Ibn Abi Shayba keke da keke dan kaga Baqi' cewa yake yi haddathana Ibn Abi Shayba kamar da muka karanta haddathana abin nan Baqi' a cikin riwayoyin ka karanta mai Baqi' yake cewa haddathana Abu Bakar ibn Khallad a riwaya ta biyu ko a riwaya ta farko yake haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba an Abi Bakar ibn Abi Shayba haddathana Abdullah ibn Numair kaga isnadojin suna cikin littafin Ibn Abi Shayba al-Musannaf yadda suke to ba bukatan ka kai ga malami na kasa har sai in kana da wata fa'ida daban wacce ainihin wato kake ganinta daga wannan malamin kamar yadda Bukhari yake al-Imam al-Bukhari yakan yi riwaya daga sa'ai shi a wani wuri ya kyale hadisin malamin shi sai ya bar hadisin al-Imam Ahmad ko Humaydi ko ainihin wato Ahmad ibn Salih al-Misri ko makamantansu sai ya ruwaito daga wani karini wanda suka yi karatu tare idan riwayar wannan mutumin na da wata fa'ida aziza wanda waɗancan ba su da ita idan kuwa babu haka to ba zai haka ba ma'ana ba zai sauka ƙasa zuwa ga na sa'an shi ko na ƙasa da shi ba sai in ya rasa fa'idar da yake nema daga na sama yin haka shine malam Ibn Qayyim yayi a cikin littafin nan ita ce abinda Albani yake cewa walaqad abadan nujaa hakika malam Ibn Qayyim ya kama daji a nan wurin Allah ya gafarta musu gaba daya yace wa huwa fi riwayati Baqi' ibn Makhlad anhu thumma saqa min riwayati Abi Bakr ibn Khallad qala haddathana Abu Amir haddathana Dawud wa hadha fi musnad Ahmad wannan kuma na cikin musnad Imam Ahmad walaysa fihi kasabiqihi dhikrul rahila amma a cikin shi babu ambatan abun hawa din wasiyaqu bainahuma kama taqaddama minni bayanu yace kuma siyaqin yubayinuhuma yubayinuha ya bambanta da wannan kamar da gabata wa khatama ibn al-qayyim kalamahu bi qawlihi wala allahu yaqumu ala rahilati ibn al-qayyim ya cike zancen shi da cewa hala dai wala allahu yaqumu ala rijlihi hala dai yana tsayawa ne akan kafafunsa kama fi qala jabirun قام متوكئا على بلال فتصحف على الكاتب براحلته والله اعلم كما يدا muka ji akwai Ibn Qayyim sai yace famin gara'ib al-mu'alliqain al-mishar ilayhima daga cikin shirman da malaman nan guda biyu masu ainihin wato ta'aliki akan littafin wadanda akai ishara zuwa gare su albani ba ya fadan sunan su su Sha'ibul Arnaud da su Abdul Qadir dan tsofaffin daliban shi daga cikin dabaka farko na daliban shi daga baya suka ga wuyan su yayi kauri kashin su yayi karfi suka ainihin wato rabu da Albani suka je suka yi tayin wasu abubuwa kuma aka same su da shirmai da plagiarism da daukan Kano ba gambo Allah ya gafarta musu gaba daya to shi yasa sai kaga Albani bai fadin sunan su akwai malaman da idan aka zo zaka ji kwata kwata ba a ambatan sunan su akan irin waɗannan sun yi malamai laifi ne fil jumla kaman su din dai idan kana karanta fan malamai na salafiyya kana karanta maganganun su musamman idan suna quoting din ainihin littafin Siru Alamin Nubala Siru Alamin Nubala su Arnaud din nan sun mushi hidima mai kyau su suka fara mushi hidima shine ake bugawa mai jankari din nan da muke da shi mai jan bango din nan to amma kuma akwai kwakyara da ta faru gare su dayawa a cikin littafin ko a wajen shi da gaskiyar laifin da suka yi malamai shine littafin nan da suka rubuta suka yi kata-kata da taqribu tahzib tahrir taqribu tahzib yana nan a san mujalladi 4 wani lokaci can da dadewa malamin mu Malam Albani Allah ya gafarta mishi yayin karatu akan matsalar in za ku yi tunawa to daga lokacin sai malamai suke kyamata ayyukan su amma in ya zama ba yadda aka iya idan aka zo sai a ce wa qala al mu'alliqu ala siyar wanda yayi masirul alamin nubala taliki yace kaza ba za a faɗi sunan su ba dan ka a shahara ambatan su ko mun gane wannan jama'a hayyan zaga malamai suna yin irin wannan ko abokan hamayya a siyasa ko a kishi na kasuwanci ko na rayuwa, idan mutum ya zama kana da wata adawa da shi kuma ya zama zaka buƙaci wani ba gure shi, sai ka ambace shi da wani suna na gugar zana ko wani suna na aibatawa ko suna na nakasatawa. To malamai ma suna yin irin wannan. Aje muke ambatan cewa malam Imam Ahmad akwai malaman da abokan shi ne, sa'o'in shi ne a karatu, saboda sun samu kansu a cikin fitina ta khalqul Qur'an, wasu su suka yi tawili ko suka ba kansu mafita suka dauki ruksa, wanda shi kuma a ganin shi ya kamata su dauki azima ne. Sai yazo in yi riwaya daga gare shi yace ar-rajul, wani mutum kawai, kai daga baya ma kai ya cira hadisin sa a cikin tafin shi, sai Abdullahi ibn al-Madini ne da makamantan su, Allah ya gafarta musu gaba daya. To da haka zaka ji yawan cewa al-mu'alliqaini ko al-mu'alliqu ala kaza. Yace daga cikin bankaura da suka yi suka ce annahuma lamma kharraja hadith Dawud hadha azayahu li ba'd man taqaddama dhikrihim fi at-takhrij. Yayin da suka fitar da wannan hadisin na Dawud ibn Qais, sai suka danganta shi ga wasu daga cikin waɗanda aka gabatar da bayanai akan takhrijin hadisin game da su. Wa minhum ibn Majah bil raqam al madhkur sammata. Suka ambaci Ibn Majah da lambar da aka ambata a can baya din. Duna an yadhkura anna al-hadith fihi bil lafzi al-mahfuz, ba tare da sun ambaci cewa Ibn Majah ya kawo shi da lafazin da yake tabbatacce shine rijalai hidin ba. Wala huma azayahu li Ahmad, kuma basu danganta shi ga Ahmad ba bi hadha al-lafz al-mu'ayyid lima dandana hawlahu Ibn al-Qayyim, da wannan lafazin da yake ƙara ƙarfi ma ɗayan wanda Ibn al-Qayyim ya kai ya kawo game da shi istinbatan minhu, ya iya istinbati min siyaqi riwayatayn indahu, daga siyaqi riwayoyin guda biyu. Ibn al-Qayyim ya samu ainihin tataburga, bai da riwaya da ta yanke mishi hukunci sai wanda ta sa shi a cikin kwana, amma duk da haka ya iya kokarin ya tantance ta hanyar istinbati cewa rijalai shine ke da inganci. Kaga ya dace da gaskiyar amma istinbatan ba riwayatan ba ko? To da ya kamata sai su kawo riwaya da ta kara wa istinbatan shi karfi, amma ba su yi haka ba. Fa ka'anna al-maqsuda huwa tazyinul kitabi bit-takhriji duna at-tahqiq, yace kamar manufarsu kawai shine yawan littafin kwalliya ta hanyar yawan ambatan wane ya fitar a lamba kaza, wane ya fitar a lamba kaza, babu wani hakiki. Wallahul musta'an, in ji albani. Kaji bankaura ta farko da ya ma ainihin raddi kenan. Thaniyan, abu na biyu, min at-tahqiq al-mutaqaddim, daga wannan tahqiqin da muka yi a gaba a baya din nan, ya tabayyana khata'ul hasib ibn hajar, zaka ga kuskuren da al-imam al-hafiz ibn hajar ya fada a ciki fi talkhis al-habir, a cikin littafin at-talkhis al-habir a mujalladi na biyu shafi na 86 fi azwihi riwayat ibn hibbana al-muktasara shadha lin-nasa'i wa ibn majah wa ahmad, a inda ya danganta wannan riwaya ta ainihin al-imam ibn hibbana takaitacciyan nan mai lafazin rahilatihi wadda ke shadha, ya danganta daga imam an-nasa'i da imam ibn majah da imam ahmad, kama annahu lam yunabbi ala shuzuha, kama yadda kuma ibn hajirin bai fadakar akan cewa riwaya ke shadha ba, wa mukhalafatiha li riwayat ibn khuzaima, da kuma cewa ta saba wa ta ibn khuzaima allati itamada hafil fatih, wadda riwaya ibn khuzaima din shi al imam ibn hajirin ya dogara da ita a cikin fatuhul bari wajen bayanan da yayi, wa li riwayat muslimin wal jama'ati al mubayyana annahu sallallahu alaihi wasallama khataba qa'iman, kuma bi ishara zuwa ga ainihin wannan ba bayan ya kawo riwaya ibn khuzaima da riwayan al-imam muslim da sauran malamai wanda suke tabbatar da abu qarara cewa annabi na hudu ba ne akan kafa sa tsaye ba, wa qad qalladahu fi zalika kullihi ash-shawkani fi al-awtar, wannan kuskuren da yayi gaba daya shawkani ya makalkale mishi shi ma sai fada cikin irin wannan kurakuran a cikin al-awtar sharh muntaqal akhbar, والصنعاني ده الامام الصنعاني امير الصنعاني اتكن سبل السلام شي ما يا بي وابن حجر شي اما في سكوته الروايه ابن حبان الشاذة كوي ان ده يفادا ايرن كسكورن ابن حجر شي ني وجهن شروطن ده يي اكن روايه ابن حبان وتتكي اينهن مي تشوا راحلتي لو كاجي سوما يا مسناسو. ثالثا نوكو استدل الشيرازي في المهذب بهذا الحديث الشاذ على انه يجوز ان يخطب من قعود al-Imam Shirazi a cikin littafin ainihin al-Muhazzab din shi ya kafa hujja da wannan riwaya shadza akan cewa ya halatta ayi hudu ba kuma a zaune kaji wani fikihu shi kuma da ya fitar wa idza arafta anna al-hadith da'ifun li shudubihi lam yajid al-istidlal bihi idan kasancewa hadisin da'ifi ne saboda shadzi ne kaga bai halasta kenan ayi hujja da shi ba wa bi khasatan anna al-ahadith al-ukhra sarihatun fi khutbati sallallahu alaihi wasallam qa'iman fil musalla musamman kuma saboda kasancewar hadisai ingantattu sun zo karara akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin hutuba ne a tsaye akan kafarsa a filin idi wa min al-gharibi daga cikin kuma abu mai ban mamaki har ila yau annan nawawiya sakata anil hadith falam yukharrijuhu fil majmu' al-imam an-nawawi shi kuma yayi shuru akan hadisin bai yi magana akan isnadin shi ba a cikin majmu' sharh al-muhazzab khilafan li adati sabanin abin da ya saba kama annahu wafaqahu ala al-qawl bil jawazi kama yanda kuma imam an-nawawi ya dace da al-imam shirazi wajen cewa ya halasta yin hudba a sallar idi a zaune akan minbari ma annahu mukhalifun lid-dalil alladhi tadalla bihi tare da cewa wannan fiqh na halaccin yin hudba a zaune akan minbari ya saba wa dalilin da shi imam an-nawawi din ya kafa hujja da shi ala raddil qawli bil i'tidad bil khutbati qabla salati al-eid akan tun kudin maganar halaccin yin hudba kafin sallah da yazo yin magana akan hudba kafin sallah sai ce bata halasta ba meye hujja zamu ji hujjar da ya kawo to kuma irin wannan hujja ita ce hujjar da ya kamata ya kawo ya ce yin hudba a zanuma bai halasta ba amma dai wannan kuma sai ya biya mashirazi ya ce babu komai ya halasta shine albani yake cewa abun mamaki ne wannan yau fa albani ya ce kullum malamai da yawa tun daga kan waɗannan ƴan tsaki su Shaibul Arnaut har zuwa kan manya bujumai Ibn Hajar su Nawawi kaji duka sai dai tattaro su gaba daya sai Ibn Qayyim gaba daya ya gano kurakuran su shi sa akwai mamaki sai ka ji wani mai wa'azin Tirmi irin waɗannan masu wa'azi a mambare na ƙauye na Izala sai kawai ka ji ya ce wai Albani yayi bature ne ba malami bane ko mai gyaran agogo ne wannan ba karamin dan tashanci bane a cikin karatu wallahi rashin tunani ne gaba daya yanda wannan duk mai wannan magana bai san wane ne Albani Nasiruddin ba bai karanta littafin shi ba bai san ilimi ba in kuma turanci aibi ne Bukhari ma bature ne malam Bukhari Imam al-Bukhari ma bature ne kuma turanci idan aibi ne to Hausa fa kuma ita mecece da yarbanci da nufanci da inyamuranci Larabci ce ita kuma kai da kake wannan magana kai kuma me yaranka kai ba Quraishi ne wannan yanzu ba magoyanci bane a cikin addinin musulunci ka aibata wani mutum da sana'arsa ka aibata wani mutum da yaransa kai kuma halaba ka da sana'a ci da addini kai kake gare shi yana da sana'a yana gyara agogo kai kuma a yaran in ma za a bi hayraki na darajar yare yaransu na turancin hala yafi yaranku na Hausa ko na Fanci ko Yarbanci in ma za a bi wannan magoyancin kuma duk a tun kudin shige bai guda musulmi ne shikenan kawai kuma in har zaka mishi raddi na ilimi sai ka faɗi abin da ke cikin littafin na kuskure ba wai ka ce ai bature bane ba turanci yanzu ya zama aibi kenan kuma mai faɗan wannan maganan wai malami ne a mambarin Ahlus Sunna ina sunna anan ina wannan yake da sunna da haka zaka ganshi da wandan shi na jan ƙasa kamar tantabara ya kankare gemun shi dan wannan ba ahlus sunna bane kawai mai shiga riga ahlus sunna ne ba a yin ahlus sunna da irin wannan tunanin da mutanen mu suke ya kamata ƴan izala mutanen mu su shiga taitayin su idan ka zo yin wa'azi ka karantar da iya abin da ka iya laqad ahsana man intaha ila ma alima har ka ilimi kaga dama kai ƴan izala diradin da ka saba ka kira su da dukkan su wanda ka saba ƴan dariqa amin wanda ka saba musu raddi da ɗayan bangaren izalan da kake gaba da su da mu da ake cewa ƴan salafiya ko ƴan albani duk zaka iya mana raddi waɗannan dan mu da kai duka garin mu daya yaran mu daya al'adun mu daya duka fa duk mun zaka ga dama amma idan ana wasa to banda dukan duwawan uwan miji ina fata mun gane wannan albani yafi karfin ka ya kai dan izala mai ganganci malam Muhammad Nasir Albani wallahi yafi karfin ka ka daina taba shi ka je ka taba malamai ire-iren waɗannan waɗanda malamai ne na gaskiya wanda ka ja bakin littafin su ma ka fahimta yana zama maka aiki kawai kana nan kana kauyenci a kauye ka zo nan ka tara wani lungu in ka isa ka rubuta da larabci mana ka aika musu ko ka buga yadda ya buga yanzu ka ga shi gashi malamai ne waɗanda wasu sun mutu shekara 600-700 baya gashi ya taso su gaba kuma ba yadda aka iya da shi saboda ilimanci yake idan daga sai kai malami ne to kai ma sai ka zauna sai ka rubuta a rubuce shikenan sai tarihi ya gada za a gani bayan shekaru ɗaruruwa duk in aka shuɗe gaba ɗaya sai a ga rubutun da kai sai a ga rubutun da malam Albani yayi sai na baya su hukunci wane ne malami wane ne kuma ɗan takife amma surutun da kake yi a lungunku da alaran ma yana jawo maka ayoyi kana faɗa abin da ka gara ma kansu wannan ba inda zai kai ka babu kuma abin da zai ci gaba da bayyanawa sai tsabara gendajin da kake aiki da shi da haka ya kamata ɗan izala ɗan umma su gane wannan malam Albani jama'a malami ne bijimin malami a wannan zamanin da muke rayuwa malaman da suka rayu da shi sa'o'in shi sun mishi wannan shida karanta littafin Hayatul Albani gashi nan na ainihin Shaibani sai dai kawo maganganu malaman zamanin nan waɗanda suke an musu shaidar ilimi su bin ba su Albasu su Usaymin su Salihul Munajjid su wane ne su Muqbil su Madakhali da duk wani malami da ya kai a kira shi da suna malami da ya san gaskiya ya san ilimi sai dai kawo irin maganganun da suka faɗa akan Albani na shaidar iliminsa ma'ana in ma kai ba kai karanta ba to ga waɗanda suka isa su karanta wanda ba su gaza shi a ilimi da fahimta addini ba wanda kuma suke da adalci a wajen maganganu kaza abin da suka fara kan shi sannan kuma maktabar shi littafan da ya rubuta sun ishe ka shaida ko da a ce labarin kiɗa kawai yake da waka da surutai a ce malami ya yi littafai sama da 200 tsakanin iktisari da tahqiqi da takhriji da mu'allafat din da ya yi da raddoji ya isa a jinjina mishi ba irin waɗannan ainihin wato malaman da ka saba gani ne waɗanda suke yawo a gari haka ga su nan ordinary kawai kamar wasu abin nan makaɗa ba ba irin shi bane sam baka taba gani irin shi ba a takeice malam Albani ya ci gaba da waɗannan maganganu yana cewa Imam an-Nawawi da yazo faqala aqibihi a ƙarshen a ƙasan maganar da aka yi akan yin huduba kafin sallar idi sai yace was sahihu abin da yake daidai bali sawabu kai abin da yake shi kadai ne gaskiya annahu la yu'taddu biha idan limamin idi ya huduba kafin sallar idi to bata yi ba sai ya sake wata liqaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda manzo Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah da gogar nayi to har sallar idi za a yi ta ne yadda aga manzo Allah yana yi ya aga yana yi sallah kafin huduba to haka kuma ita kanta huduba ya aga yana yi a tsaye a shi kaga don hadisin shine hujja to abun mamaki shine nawa ya hujja da hadisin annan wajen nuna rashin dacewa yin huduba kafin sallar idi amma kuma ya gaza wajen yin hujja da shi wajen nuna rashin dacewa yin huduba a zaune sai Albani ya ce fa ya subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah mal farqu bainal khutbati qabla as-salati wa bainal qu'udi fiha me bambancin kuskuren da ke cikin yin huduba kafin sallah da kuma kuskuren da ke cikin yin huduba a zaune wakilahuma mukhalifun lis-sunnah inda dukan sun saba wa sunna malam Albani kenan yace rabi'an ban kaura ta hudu aurar da Sheikh Ahmad al-Banna rahimahullahu haditha Ahmad al-Mukhtasar Sheikh Hassan al-Ahmad al-Banna Allah ya gafarta mishi ya kawo hadisin nan na Ahmad takaitacce cewa khataba qa'iman ala rijlaihi fi abwab salati al-jum'ah min kitabihi al-kabir al-Fatih al-Rabbani fi tartib al-musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani akwai al-Imam Ahmad al-Banna yayi tartibul littafin al-Imam Ahmad musnad akan babukan fiqh maimakon yadda yake akan musnad na sahabbai to a cikin mujalladi na 6 shafi na 88 sai ya kawo a cikin abwabul jumu'a yace ya kawo hadisin sai yace li annahu qala fi takhriji sai yace lam aqis alayhi li ghayri al-imam ahmad ni ga banga wannan hadisin a wajen wani ba sai a gun imam ahmad wa sanaduhu jayyidun isnadi shi kyakkyawa ne wa laqad kana haqquhu an yuriduhu fil idayn abinda ya kamata yayi shi ne ya kawo shi a cikin abwabul idayn hadisin bai da alaka da sallar juma'a amma sai kawo shi a cikin sallar juma'a. Law annahu iktasara ba'da riwayati almutaqaddima, inda ya takaita wasu riwayoyi waɗanda suka gabata. Ma kana janaha fi musnad al-imam Ahmad alladhi rattabahu ala al-abwab al-fiqhiyya, waɗanda ba sa cikin musnad imam Ahmad abinda ya tsara shi a cikin ka'idojin fiqh kenan, a babukan fiqh. Fa inna fil mafrud an yakuna mustakhsiran mustahbiran laha, abinda ake tunani shine ya iya tuno waɗancan riwayoyin amma bai iya ba. Walakin sadaqallah, yace amma Allah ya gaskiya da yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. To gaji karshen maganganun da Malam Albani akan wannan hadisi, mun ji fawaid masu dimbin yawa a ciki. Asalin abin da ya kai mu shine kokarin tabbatar da cewa riwayar da ta zo akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi huduba ta sallar Idi akan abun hawarsa riwaya ce da bata tabbata ba, akwai shububi a cikinta, sannan akwai yiwuwar ma ya zama wani daga cikin nusakhu ne ya bata kalmar daga rijlaihi ala rijlaihi sai ya rubuta ta da rahilatihi. Ibn al-Qayyim sai ya samu dan rawar kafa wajen tabbatar da abun a ilmanci, amma Allah ya mushi gamdakatar ya tabbatar da shi istinbatan, shine muka ji daga Albani, wanda shi kuma Allah ya mushi gamdakatar ya tabbatar da shi a hadisance din riwayatan wa diraya, sannan da kuma mai da ainihin zance da yayi ga wasu malamai da suka yi kuskure a cikin wannan ainihin mas'ala. Kamar yadda muka ji ya ta ambatan shi yana cewa Allah ya gafarta musu, Allah ya gafarta musu. Wannan ita ce hanyar malaman salaf dangane da ambatan kuskuren wani idan ta kama. Malami ne na Allah, malami ne aka mishi shaida da cewa na kwarai, sai aka samu kuskure da ya aikata wajen fahimtar wani karatu ko wajen wani istinbati, to ba za a kyale kuskuren danganin girman shi ko dan alfarmar shi ba. Za a ambaci kuskuren a kuma nuna gyaran da ke cikin kuskuren, amma kuma ba za a kyare shi ko a mai batanci ba, ko a nuna an ci nasara a yi murna a yi celebrating cewa an gano kuskuren shi ba. Duk wannan baya daga cikin manhajin ainihin magabata. Kyaran mutum ko aibata shi ko kuma jin dadin cewa na gano kuskuren wani, duk baya daga cikin tafarkin magabata. Za a ainihin wato ce Allah ya gafarta mishi, Allah ya ji kanshi. Kai ma da kake karatun ko kake ambata maganganun, sai ka gama za ka je ka ga daga baya kai wani kuskure ko kuma wani ya gano maka, Allah ya gafarta musu gaba daya. Allah ya sa mu cika da imani. Da sai mu koma cikin littafin da malam yake cewa wa kana yaftatihu khutbahu kullaha bilhamdulillah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana bude hudubobin shi gaba dayan su da godiya ga Allah madaukakin sarki. Wa lam yuhfaz anhu fi hadithin wahid annahu kana yaftatihu khutbatay al-eid bitakbir. Ba a taba ruwaitowa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yana bude hudubobin sallar idi ta karama ko babba da kabarbari ba, a yana bude su ne da innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa karshe yadda aka san hudubobin sa. Wannan budewa da kabarbari sam bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Dan haka daga cikin nasihar mu ga ainihin malaman mu da waɗanda suke ainihin aiki na limancin huduba na sallar idi, su ji tsoron Allah su daina yi. Bai tabbata a cikin tsarin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. Wa inna ma rawa ibn majah fi sunanihi an sa'ad bin al-qurab al-qurab mu'adhdhinu an-nabi mu'adhdhinu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, daga sa'ad bin al-qurabi wanda yake ainihin wato ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu kana yukthiru at-takbira bayna ab'ati al-khutba, cewa yana yawaita kabarbari ainihin wato a cikin gabobin hudubar, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wai yana yin huduba a cikin hudubar a gabobin ta sai yayi takabbari. Wai yukthiru takbira fi khutbatay al-eid, ya idan yana yawaita takabbara a cikin hudubobin idi guda biyu. Malam yace wannan wa hadha la yadullu ala annahu kana yaftatu hadhihi, wannan na farko tukunna baya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana budewa da hudubobinsa da kabarbari, cewa akai a cikin hudubobin yana kabarbari. Sannan wannan hadisin na Ibn Majah sam bai inganta ba jama'a. A cikin isnadin sa akwai matsaloli guda biyu. Na farko akwai Abdurrahman dan Sa'd dan Ammar dan Sa'd, wanda da'ifi ne, sai kuma Sa'ad dan Ammar din baban shi Abdurrahman din shi kuma majhuli isnadi ne wanda yake muzlim mai duhu kwarai bai yiwa aka ba hujja da shi dan kawo ta shari'a sannan kuma baya nuna fara hudubar da ainihin kabbara yana nuna cewa ne a cikin gabobin hudubobin ana yin kabbara وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء فقيل يفتحان بالتكبير ما لم يسني ساباني وجن أبند يكمات أبار بوء هدبة تسلى إيدي تسلى الرقور والش فقيل سوى السكت يفتتحان بالتكبير أبار بوء تسلى الرقور وهدبة تسلى إيدي هدبة أبار بوء سيدة كبر بري وقيل wasu kuma suka ce tuftatahu khutbatul istisqa bil istighfar hudubar roƙon ruwa a fara ta da ainihin neman gafara Allah وقيل wasu kuma suka ce yuftatahani bil hamdi za a fara su ne da godiya ga Allah qala shaykhul islam ibn taymiya malamin musulunci ibn taymiya Allah ya gafarta mishi yace wa huwa sawabu bude hudubar da godiya ga Allah shine daidai لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صور من ذن الله يأتي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم هجوة كما يأتي دوانا أبو وانديك ميكيما دوانا أبو نمتنشي كو وانديك ميدرجة اندي با أبارا شد قودي وألا با دوانا يازم أينهم كتر تتشان أبو يازم ينككيم ينككيم البركة wannan hadisi ne da'ifi jiddan bal yana ma da riwayoyi waɗanda suke mawdu'ai kamar yadda malam albani ya fitar da su a cikin da'ifa a lamba ta 902 wannan riwayar riwaya imamu ahmad ne da abu dawuda da ibnu maja malam ainihin ahmad shakir a cikin taqiqin da yayi ainihin littafin taqiqin da yayi ainihin sahihul ibnu hibbana ya tabbatar da raunin wannan isnadi saboda wani mutum mai suna قرات دان عبد الرحمن المعافري wanda malamai suka ce munkarul hadith ne da'ifi ne haka nan kuma ainihin wato al-imam ainihin wato Abu Dawud shi da kanshi nuna raunin dake cikin hadisin wannan hadisi da'ifi ne jama'a duk da an samu wasu malamai kaman al-imam ibn salih da al-imam an-nawawi Allah ya gafarta musu sun yi kokarin hassana hadisin da wasu shawahid da suka ainihin kawo amma sayyar magana wannan hadisin bai inganta ba kullu amrin dibalin yubda fihi la yubda fihi bihamdillahi fa huwa ajzam babu shakka hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni wallahu ta'ala a'lam sai dai ma'anar shi ingantacciya ce akwai hadisai da suka tabbatar da ingancin haka shine irin hadisan da suka zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara jawabi yana farawa da godiya ga Allah da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda zai jawabi a wurin yaki wurin aure wurin karantawa wurin wa'azi wurin ainihin wato huduba yakan fara da innal hamdalillah kaza 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 an shayin bayani akan littafin khutbatul haja na malam Nasir bin Albani da irin bayanan da ya kawo a ciki da fa'idin da ya fitar ina fata mun gane wannan abinda ake fata ga mai da limamai shine su kiyaye bin sunnan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su samu falala su samu daukaka su samu ainihin shiga cikin masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gaskiya masu kaunar manzon Allah kauna ta gaskiya sune waɗanda suke girmama shi suke ganin darajar karantar wasa suke aiki da ita gurgurdan iyawa kuma ba sa daukaka darajar wani ko maganar wani ko larabcin wani akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana yaftatihu khutbahu kullaha bilhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bude dukkanin hudubowinsa gabaki dayan su da godiya ga Allah da ainihin yabo ga Allah warakhasa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama liman shahida al-ida an yajlisa lil khutba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sassauci ga wanda yaje sallar idi aka gama sallar ya zauna yaji huduba wa an yadhhaba kuma an yi sassauci kana iya tafiya ba kaman hudubar juma'a bace hudubar idi idan ka so ka zauna ka samu karuwar falalar wa'azin da kaji da ladan da zaka samu da ilimin da zaka karar da shi fa biha wa ni'mat idan baka zauna ba saboda wani uzuri da kake da shi kana sauri ko kana da ainihin wata larura ko zaka je kai wani abu ko kaza ko kana da duk abin da yake uzuri karbabbe babu laifi kana iya tafiya warakhasa lahum idha waqa'a al-eid yawm al-jum'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sassauci ga musulmai sahabbai da sauran al'ummarsa cewa idan idi ya fado ranar juma'a an yajtazi'u bi salati al-eid an hudur al-jum'a si takaitu akan halarta idin nan ya ainihin wato dauke musu halartar juma'a wannan jama'a kun ji daga malami na gaskiya idan malaman kasan nan suna da ainihin hankali to ya kamata su karbi wannan amma galibi suna da ainihin bauta ne dan duk lokacin da aka samu irin wannan musamman a nan gari na Zaria garin da kowa yake ganin shi malami saboda duk a garuruwa ana cewa Zaria birnin malanta din da kaje idan kai bazazzagi ne sai a danga maka kallon malami saboda mafi yawan mutane irin zulke dan Muhammad da zaran an ce su malamai ne irin Shehu Juha sai su dauka daga su malamai ne saboda ga kowane bazazzagi a Zariyan nan gani yake wai shi malami ne saboda ya dan yi karatun shi na allo na ainihin larabci ya dan yi haya Islam ko ya dan karanta littafin zaure ya samu wasu da ya dan fisu wayo ko su ƴan mata ko zawarawa a islamiyya ya tare su yana gaya musu iya abin da ya iya da abin da ra'ayin shi ko san ran shi ya kai gare shi kowa a garin nan gani yake shi malami ne da aka duk sanda mas'ala ta taso sallar idi ranar juma'a azumin nafila mai falala ranar asabar haduwar kaza da kaza kaza da kaza duk wata mas'ala a garin nan haka zaka ji ana ta yakonkwana ta ana ta cece kuci wannan ya harbo wannan ya harba wannan ya raddi wannan ya ce kaza in ka tara mafi yawan masu magana fiye da 90% din sai ga basu da ahaliya ta yin magana zangayi ne kawai da sai ka tsaya iya abin da kake koyawa mata islamiyya ka blugul maram ya da salihina to Allah ya sa maka albarka a ciki amma abin da ya shafi masail na ainihin wato mas'alolin suke da alaka da fatawoyi da abin da yake ta ummu bihil balwa da masail ijtihadiyya ikhtilafiyya wanda akwai maganganu daban-daban da malamai suka yi idan ka san kai baka taka kafar irin wannan malaman ba ya kamata kai kanka adalci ya kai dan uwa in har zaka iya karanta maganganun suka fada sai ka daya iya nan malamai sun ce kaza kuma sun ce kaza ne ta hakiki sai ka daya iya nan amma ka zo ka ce wai kai ma ga ra'ayinka ni a ganina ni abinda nafi gamsuwa da shi har sai ka ga wasu wani dan tatsitsin almajiri wanda bai kai ya kawo ba wai sai ka ji yana cewa wai shi ya gano wai ingantawar da albani yawa hadisin ajinu wai ba daidai ba ne wai albani ya tattaro su hadisai ne kawai waɗanda duk ba za su tattaro ba wani dan tatsitsi ne ba a nan zare ke faɗa wannan magana wani wanda bai wuce naman shi bai wuce naman mage ba in ana magana bijimai irin su albani irin wannan zangayin jama'a yana da ban mamaki mutane suna cika kwakin su ruwa ya kamata ko kana da magana to ka dinga ganin haibar malamai duba ga al-Imam Az-Zahabi fa duk da ilimin sa da kwarewar sa yazo magana akan hadisan da ke cikin sahih Muslim ya kasa ainihin yin magana hasima akan su hadisan Abu Zubair an Jabir sai ya ce a cikin sahih Muslim akwai wasu hadisai da zuciyata bata natsu da su ba Zahabi fa kenan kai ka san waye Zahabi ka kai kofarcin shi a cikin ilimi amma sai Malam Albani Nasiruddin ya magana sai kana nan a ƙauye Zaria baka kai ko ina ba a lungun ango kuma wasu ba san kai malami bane baka ma kai abin da ake ce ma local champion ba ma baka kai local din ba ma kawai sai ka ce kai ka gano wai ba daidai ba ce saboda kai ka karanta wani isnadi kwaya daya ko karanta maganar wani batacce saqaf irin su ne fa zaka je kanto maganganun su ka karanta maganar shi wanda yake gaba yake da albani saboda albani na yaɗa sunna sai kuma ka ce kai ahli sunna ne wai sai ka biye wannan magana wai aka ce zaka albani raddi duk wannan rashin sanin manhajiya ce ta ilimi dan haka jama'a sallar juma'a in ta hadu da idi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya kawo su duka shi ne ya ce in kai daya wanda ake yi da safen idi kenan ko babu komai ba sai kai juma'a ban kaga dama kana yi tafiya kai tayawan sallar ka ko kaje kai tabbacin rana babu juma'a babu azhar malaman da suka ce ayi azhar su ma kiyasi suka yi akan cewa ai an wato rage maka aikin zuwa taron juma'a ne dan juma'a sallah ce ta taro idi ce ita ma to ba a yin idi guda biyu rana daya amma za a yi ibada azhar wannan ma kiyasi ne amma annabin da ya faɗa haka bai ce haka ba a cikin hadisin qarara kuranan kusa-kusa bulugu ma ka karanta cewa yayi ya jama'a yau muna da idi guda biyu wanda yazo wannan ba sai ya je dayan ba amma mu dai za mu je ma'ana shi liman ne dole ya je dan wanda bai samu idi ba ko kuma wanda yake neman karin falala in yazo babu liman fa ya zai da ka limamai dole su tsaya da juma'a su limamai amma mamu da sauran yara da sauran mutanen gari to wannan suna da option ranan wanda ya ga dama ya zo kuma wanda ya zo ya yi ya fi wanda bai yi ba dan karin aikin lada ne ina ba da mun fahimci wannan wanda ko bai yi ba ba yi da laifin komai jama'a sai ya je ta harkar shi sai ya ji an ce hayya ala salat al'asr to sannan zai ci gaba da sallah shikenan kawai ga karatun daga Ibn Qayyim layi ɗaya ne yace ورخص لهم إذا وقال عيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد أن حضور الجمعة وأن كراتوكم هكا يكي أورمتي يوم ما لمي ولن دعيهن سكا صعب لسكي أتكي إلي سيكم ورن سكا كاو تاويلي كوسكا كاو تفسرا ولن دسوما ما لميني دي ورن أن كراتوكا أكويس أتكي لتفاي باوي مغانا تيوتك السابوا با باوي مغانا تيدي إنزاك كريك روتبا والله تعالى أعلم وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana canza hanya ranar Idi yabo wannan hanya in zai dawo yabo waccan hanya fa yadhhabu fi tariqin wa yarji'u fi akhra yakan tafi ta wata hanya ya dawo ta wata faqila sai aka ce li yusallima ala ahli tariqaini yana yin haka ne dan ya zama a hanyar tafiya yayi ma mutanen da ke wannan hanya a sallama ya gaishe su ya musu barka da sallah a hanyar dawowa ya bi hanya B sai ya mu mutanen hanyar su ma sallama waqila wasu kuma suka ce hikima shine liyanala barakatahul fariqani dan duka bangarorin guda biyu bangaren layi na farko da layin da ya bi ya dawo duka sasama albarkai yi mai sallama da ainihin gaisawa da shi waqila wasu kuma suka ce liyaqdi hajatan lahu hajatan man lahu haja minhuma dan ya biya bukatun wadanda suke da bukatu a hanyoyin a hanyar zuwa ya biya bukatun na wannan hanya a hanyar dawowa kuma sai ya biya bukatun na daya hanya waqila wasu kuma suka ce li yadhhara sha'air al-islami ko li yudhhira dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ainihin sha'air na musulunci fi sa'ir al-fijaj wa turuq a sauran anguwanni a ga ko ta ko ina ga musulmi ne sun cika hanyoyi waqila wasu kuma suka ce li yaghid al-munafiqina dan ya bayawa munafikai haushi bi ru'yatihim izzat al-islami wa ahlihi dan su ga daraja da karfin musulunci da masu musulunci su ga yawan musulmai wa qiyam sha'airihi da kuma yadda ake tsayar da addinin musulunci wa qila wasu kuma suka ce li taksura shahadatul buqa'i saboda kasar da mutum zai taka ya samu karin yawan kasa da ta mai sheda a tafiya ya bi wannan hanya inda ya taka wurin ya mai sheda a dawowa kuma ya bi wata hanya su ma inda ya taka sai su mishi sheda yace fa inna adh-dhahiba ila al-masjid wal musalla ihda khutuwatihi tarfa'u darajatan wal ukhra tahuttu khati'atan hatta yarja ila manzilihi dan mai tafiya zuwa masallaci duk sanda ya daga kafar shi ya taka to wannan kafa za ta sa da ya taka kafa daya sai a kara mishi matsayi a wurin Allah da ya taka daya kuma sai a goge mishi wani zunubi da ya aikata haka za a yi ta mishi har ya je ya dawo وقيل كما انتي وهو الاصح شيني ما يفي انغنتي انه لذلك كله دن دو ودانچن دليلن ني غبا دايا ولغيره ده كما وسما دبان من الحكم daga cikin hikimomi allati la yakhlu fi'luhu anha wanda ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa gabaki dayan su ba su tsaraituwa daga hikimomi وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق سأن أرويته شواء النبي صلى الله عليه وسلم ينفار كبر ترانا عرفة ترانا ترق وتاكينا إذن ببصلة ترانا زفار كبر بري هزوا يمتن كركرانا شنيا ناما معنى ترق وتا قوم وتا شاء ديا شابيو شاءكو kwanaki biyar kuka ce wuni biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gushe ba bakin shi na motsawa da kabarbari wadanda ake jiyo su wannan shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da ranar karamar sallah kuma ranar ce kadai ke da wannan alfarma washagari da washagarin washagari ba su da wata alfarma ba su da wani ainihin wato kima a matsayin su na ranakun sallah sai dai al'ada kawai da aka saba ana yawon sallah amma daga ranar sallah karama washagari biyu ga watan shawwal in kaso zaka iya fara azumin ka na sitar shawwal babu abin da ya hana a wadancan kwanakin su ne aka ce ba a yin azumi ayyamu mina ayyamu akalin wa shirbin kwanakin mina kwanakin ciye-ciye ne da shaye-shaye ko kana aikin haji ko baka aikin haji ba a yin azumi a wadannan kwanaki ina fata mun gane wannan wannan hadisi ibnu abi shayba ne ya fitar da shi daga ainihin sahabi abdullahi dan mas'udin haka nan al-imam al-hakim ma ya fitar a cikin musaddarak da isnadi sahihi game da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabarbari ya dinga Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd akwai wasu lafuzza waɗanda aka samu daga wasu sahabbai irin sa Abdullahi dan Umar irin shi ibnu mas'udin din da makamantan su wanda duk mutun yayi babu laifi to inda yayi magana din nan yake cewa ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa kubuta game da ainihin fawaid a koda yaushe idan yayi su shine naga dacewa bari mu dan ji wasu karin fawaid game da me yasa ake zuwa ayi sallan a waje a masallaci a waje daga wannan littafi na Malam Albani ha ila yau salatu al-eidain fi al-musalla hiya sunna dan karamin littafi ne mai fa'idoji kwarai asalin tarihin littafin a kasar Sham a Damascus sai Albani ya lura mutane suna yin sallar idi ne kawai a masallatan angosu kowace anguwa sai su hada a masallacin juma'an su kuma masallacin angosu kawai sai su sallar idi sai kowa ya ci gaba da sabgar shi sai zama an fawwacewa musulunci gaba ɗayan sha'irar sallar idi idan aka yi magana sai wasu malamai suka rubuta raddi bayan da Albani ya yi wa'azi akan haka suka yi raddi cewa a'a ai wannan shine daidai ba matsala bane dama zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda masallacin dan kankani ne ba zai kwashe su ban an fito da maza da mata da yara da masu haila da zawarawa shi yasa sai annabi ya gara cewa a je wajen gari amma inda masallaci zai cika zai isa to babu laifi a yi wannan sai Albani ya gara cewa dole ya tashi ya yi musu raddi shine rubuta wannan littafi mai suna salatu al-eidain fi al-musalla hiya sunna wannan littafin jama'a yau da rubuta shi shekara 30 kenan an rubuta shi a shekara ta ainihin wato 1406 yanzu ma 14 abin nan ba 37 ko shekara 41 mafi yawan mu nan ya girme mu dan littafin da kake ganin shi mafi yawan mu nan ya girme mu jama'a dan ka san su ne da suna sunna shekara 40 bayan a Najeriya me yake ciki dariƙa da cire gashin munkiri farko an fara izala dai ana tatabarza ana bayan izala ana bugewa ana kwace mata ana kwace rumfar kasuwa ana waka ana dan izala mugun bawa jakin manzala alani ba kai da rika suke wannan wakan ba duk muna yara haka muke jinta ana yi Allah ya gafarta mana gaba daya gashin da Malam Albani yake cewa hikmatus salati fil musalla bayan da yayi bayanai ya kawo hadisai da maganganun malaman fiqhu da mazhabobin su akan tabbatar da cewa ana yin sallar idi ne a wajen gari a bayan gari sai yace hikmatus salati fil musalla a shafi na 37 yace thumma inna hadhihi sunna sunnatu salati fis sahara laha hikmatun azimatun baliga hikimar yin wannan sallah a wajen gari a cikin sahara tana da hikima mai girma kwarai an yakuna lil muslimina yawman fis sana ana buƙatar musulmi su zama suna da ainihin ranaku guda biyu a cikin shekara yajtami'u fiha ahlu kulli balada wanda mutanen kowane gari za su hadu rijalan wa nisa'an wa subyana da maza da mata da ƴan yara yatawajjahuna ila Allah biqulubihim su fuskanci Allah da zakatun su tajma'uhum kalimatun wahida kalma ɗaya ta hada su wa yusalluna khalfa imamin wahidin su salla a bayan limami guda ɗaya yukabbiruna suna masu kabbara wa yuhalliluna suna masu ɗayanta Allah wa yad'una Allah suna ainihin yi wa Allah addu'a mukhlisina suna masu mika wuya ga Allah ka annahum ala qalbi rajulin wahidin kamar kace mutun ɗaya ne su gaba ɗaya farihina suna cikin farin ciki mustashirina suna wa junansu bishara bi ni'matillahi alaihim ni'mat da Allah ya musu fa yakunu al-eidu indahum eida sai zama lalle wannan sallah da gaskiya wurin su biki ce wa kada amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi khurujin nisa'i li salati al-eid ma an-nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarni cewa har mata su fita su je ayi sallah da su ولم يستثني منهم احدا manzan Allah bai yi istisna'i bai togace wani bawa daga cikin mutane ba hatta annahu lam yurakhis liman lam yakun indaha ma talbasu fi khurujiha har manzan Allah ma bai sassauci ga matar da ba ta da kayan sallah ba bal amara an tasta'ira thawban min ghayriha yace ta ar kayan sallah hijabi a wurin wata wadda take da su da yawa wa hatta annahu amara man kana inda kunna udhrun yamna'uhunna as-salah kai har waɗanda suke da uzurin da zai hana su yin sallah kamar masu haila ko makamancin sa bil khuruj ila al musalla yace su ma su fita li yashhadu al khaira wa da'wata al muslimina dan su je su ga alherin wannan taro da kuma addu'ar da musulmai suke yi wa kad kana sannabi sallallahu alaihi wasallama thumma khulafa'uhu min ba'dihi wal umara'un na'ibuna anhum fil biladi annabi sallallahu alaihi wasallama da halifofin sa da sarakuna waɗanda suke wakiltan waɗannan halifofi a wasu garuruwa gaba ɗayan su sun kasance yusalluna bin nasi al-eid suna wa mutane sallar idi thumma yakhutubunahum sannan su musu hutuba bima ya'idunahum bihi su musu wa'azi wa yu'allimunahum sannan su karantar da su bima yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum abinda zai musu amfani a rayuwar duniya da kuma addinin su wa ya'murunahum su umurce su bis sadaqati fi zalika al-jam dayin sadaka a wannan taro fa ya'tiful ganiyyu alal faqir me wadata ya tausaya ma talaka wa yafrahul faqir talaka shi ma ya ji dadi bima yu'tihi Allah min fadlihi da abinda Allah ya bashi na falalarsa fi hadha al-hafl al-mubarak a wannan taro mai albarka alladhi tatanazzalu alayhi ar-rahmatu war-ridwan taro wanda rahama da yarda Allah ke sauka akan shi fa asa an yastajiba al-muslimuna liittiba'i sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam yace fatan mu shine musulmai su amsa su bi sunnar annabin su wal ihya'i sha'air dinihim ko musulmi su raya ainihin sha'air tambarin addinin Allah alladhi huwa ma'aqadu azmihim wa falahihim wanda addinin Allah shine kullin daraja musulmai kuma shine hanyar daraja da tsiran musulmai ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum salbani yake magana shi da ainihin wannan aya ya ku mu'minai ku amsa kiran Allah da kiran manzon Allah idan ya kiraye ku zuwa ga abinda zai amfane ku me yasa aka ce idza da'akum ba ce idza da'akum ba lanna muqtada siyaq shine istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum amma sai aka ce idza da'akum ko idza da'awa kuma kai ko idza da'awa kuma idan su biyu suka kira ku sai aka bari shi siffar ifradi wannan zamu ban mallam Umar mai tafsiri insha Allah ina ganin zamu kwana nan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi bayan wasu ɗan maganganun da zamu kanta daga fitul bari a cikin mujalladi na uku sai mu tashi a ainihin gaba sabuwa inda yake faslun في هذه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نعم نعم يا هذا دكا نم مسلمين بس دنجا ينكبر برم بس يوين ديكي فيلين بس يوين ديكي فيلين عرفا با سيدي سوين لسكي عرفا يا فأينهن a zama azma a kansu amma sauran musulmai kware ko tara ga wata ranar arafa musulmai za su fara kabarbari ta ranar arafa ne haka yake a sunna wata ke dan ba a saba gani ba ne ko? Ba a saba gani ba kuma galibi ana azumi a galabaici ake amma haka ake ana yin kabarbari ta ranar tara ga wata haka yake tabbatacce a cikin sunna wallahu a'lam. Tajama wa salamu alaikum.